VOA Afrique.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu muke rine tare da Muhammad Hafiz Babangida sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata 19 ga watan Nuwamba shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya na cece ku ce akan yawan hadiman shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a fannin yada labarai da yawansu ya kai mutum 14 da ba a taba gani ba a gwamnatocin baya. Yau ba kamar sauran ranaku ba, muna tafe ne da maudu'ai guda biyu wanda za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kai. Da farko, ya kuke kallon yawan hadiman shugaban kasa ta fannin yada labarai su 14? Kana menene ra'ayinku game da karar da karamin ministan tsaro Bello Mutawalle ya shigar a gaban kotu akan zargin wasu kafafin yada labarai da bata masa suna? Kamar kullum, lambar mu ita ce 202-980-6850. Kamar kowanne ranar Laraba, daren ranar Talata, yau ma muna tafe da shirin Allah daya gari banban na Ramatu Garba Baba, wanda a yau shirin ya tattauna da mawakin Hausa Mr. 442 wanda yanzu haka yake cikin kasuwarsa a kasashen Turai. Ya yi magana akan makomar alakarsa da Safara'u da kuma burinsa na lashe kyautar Grammy da sauransu. To amma kafin nan, ga baballe da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kasar Ukraine ta faɗa yau Talata cewa ta kai hari da asuba a wasu wuraren adana harsasai a yankin Bryansk na Russia. Harin da bangarorin da ke gaba da juna suka ce a karan farko ya haɗa da harban makamai masu linzami masu cin dogon zango kirar ballistic da Amurka ta bata. Bangarorin biyu sun yi takaddama kan ingancin harin, wanda ya zo kwanaki biyu bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya sauya manufofin Amurka tare da amincewa da ya amfani da makamai masu linzami masu cin dogon zango, yayin da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ta kai kwanaki 1,000. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa a daren jiya rundunar sojan Ukraine ta kai hari kan wani sansani a yankin Bryansk, inda ta yi amfani da makamai masu linzami kera ATACMS da Amurka ta kera. Amma dakarunta sun harbo 5 daga cikinsu kuma ta lalata na 6. Sanarwar ta kara da cewa faduwar tarkacen rokokin da suka fashe sun haddasa gobara a sansanin sojin, amma ba a samu asarar rai ba. Kasar China ta faɗa a yau Talata cewa za ta aike da dakarunta zuwa kasar Pakistan a ƙarshen wannan watan domin atisayin soja na haɗin gwiwa na yaƙi da ta'addanci karo na farko a cikin shekaru 5 domin inganta haɗin gwiwa a fannin tsaro da makwabciyarta da ke kudancin Asiya kuma ƙawayoyi na Kud-da-Kud. Sanarwar ta biyo bayan rahotanni da ke cewa Beijing na ƙoƙarin ganin Islamabad ta ba ma jami'an tsaronta damar kare dubban 'yan China da ke aiki a Pakistan daga munanan hare-haren ta'addanci. Hakan na kuma zuwa ne a daidai lokacin da ake samun karuwar hare-haren ta'addanci da ake kaiwa jami'an tsaron Pakistan, wanda haramtacciyar kungiyar Tehrik Taliban Pakistan, wadda aka fi sani da TTP, ke da'awar kaiwa. Wani jami'in diplomasiya a Amurka ya isa birnin Beirut domin ganawa da jami'an kasar Lebanon game da yiwuwar cimma yarjejeniyar na tsagaita wuta, wadda aka ce kungiyar Hezbollah ta amince da ita, wacce za ta kawo ƙarshen faɗa tsakanin Isra'ila da kungiyar da Iran ke marawa baya. Amos Hochstein zai gana da kakakin majalisar dokokin Lebanon Nabi Berri, wani aminin kungiyar Hezbollah wanda ke shiga tsakani ga mayakan. Kwamitin Lebanon da kungiyar Hezbollah sun amince da shawarar da aka gabatar a makon da ya wuce, tare da yin wasu kalamai kan abubuwan da ke ciki, kamar yadda Ali Hassan Khalil ya shaidawa a kamfanin dillancin labarai na Reuters a ranar Litinin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben Somaliland ta sanar a yau Talata cewa jagoran 'yan adawa Abdulrahman Muhammad Abdullahi Iro ya kayar da shugaba mai ci Musi Bihi Abdi a zaben shugaban kasa na yankin da ya balle da ke kuriyar gabashin Afirka. Masu sa ido masu zaman kansu sun bayyana zaben da aka gudanar cikin lumana. Iro dan takarar jam'iyyar Wadani ya samu kashi 63.92 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Idan aka kwatanta da Bihi da ya samu kashi 34.81 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Dan takarar da ya zo na uku Faisal Ali Warabi ya samu kashi 74 cikin 100 na ƙuri'un. An shirya gudanar da zaben ne a shekarar 2022 amma aka jinkirta saboda bambance-bambancen siyasa. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuma zalla wasu 'yan Najeriya na cece ku ce akan yawan hajjaban shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a fannin yada labarai wanda yawan su ya kai mutum 14 wanda ba a taba gani ba a gwamnatocin baya. Umar Faruku Musa ya yi nazari kuma ya hada mana rahoto akan haka.
Wasu 'yan Najeriya fa sun fara cece ku ce da tsegumi dangane da yawan hajjaban shugaba Bola Ahmed Tinubu akan ayyukan da suka shafi yada labarai ko kuma hudda da jama'a. Alal misali kwanan nan aka baiwa Daniel Buwala mataimaki na musamman ga shugaban kasa akan sadarwa da ayyukan jarida. Dama akwai Bayo Onanuga shi ma mataimaki na musamman akan yada labarai da kuma tsare-tsaren yada su. Da kuma Mr. Sunday Dare tsohon minista a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Akwai kuma manyan jami'ai na musamman gurgurdon karfi da kuma iko da shugaba Tinubu ya baiwa waɗannan jami'ai. Nasa amma a zahiri wasu suna ganin sun yawa kuma babu mamaki wurin aiwatar da ayyukan su a samu cinkoso ko kace nace ko kuma arangama tsakanin ra'ayi da ra'ayi. Tsohon kwamishinan yada labarai a gwamnatin Adamawa Ahmad Sajo wanda mai sharhi ne akan ayyukan yada labarai a Najeriya ya nuna tsokaci game da yawan hajjiman shugaba Bola Ahmed Tinubu.
To anan hakika ina ga mutum 13 yawa. Akwai minista da yada labarai ma'aikata ce babba da take da jama'a manya-manya a karkashinta masu yawa. In ka hada za ka ga wato wanda suke harka na yada labarai ta ga kamar sun yawa don idan ka lura special advisors wanda a doka special advisor condition of service na shi yake da na minista muna da special advisors guda sannan akwai senior special assistant akwai kuma mutane wajen guda biyu wanda suke kula da harkar nan ta yada labarai na zamani wato social media. Wannan da kamar abin ya yi yawa kuma ko da aka yi bayani akan ayyuka da rantsanta ko kuma wata harka ko kafa wadda kowannen zai mai da hankali a kai. Wasu mu dai muka ga kamar idan aka yi haka za a samu rudani saboda kafofin duka san abu guda ɗaya ne.
Malam Ahmed Sajo kenan mai shiri kan al'amuran yada labarai a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Tambayoyin da ke bakin 'yan Najeriya sun haɗa shin ina ofisoshin waɗannan hadiman suke? Shin suna taro? Shin an fayyace ayyukansu za su banta ba tare da sun ci karo da juna ba? Wannan su ne jerin tambayoyi da na dunkula na miƙa su ga ɗaya daga cikin hajjiman na shugaba Bola Ahmed Tinubu wato babban jami'i na yada labarai akan ayyukan jarida Malam Abdulaziz Abdulaziz domin in ji ƙarin haske dangane da wannan cece kucin da ake yi inda yake cewa.
To gaskiya babu wani misali ko wani shiga aikin wani ko kuma gudanar da aikin na yau da kullum domin kowa da abin da yake yi duk da shi a manufar ɗaya ce kuma aikin kusan kamar guda ɗaya ne amma akwai rassa daban-daban na aikin wanda kuma kowa akwai nashi gurbi da kuma abubuwan da yake gudanarwa sannan akwai tsari akwai kuma fahimtar juna tare da aiki tare.
Kamar akwai wani hurumi ko wani tsari da kuke da cewa kamar akwai jagoran tafiyar baki daya ko ku akwai wani taro da kuke tsakanin ku domin ci gaba da duba tsare-tsaren aikin ku?
Akwai shugabanci kwarai da tsari muna tattaunawa akai-akai misali kamar da muke cikin fada shugaban kasa akwai zama da ake yi da ranar litinin da safe mukan zauna gaba daya a tattauna a yi tsarin gudanar da aiki da kuma tattauna abubuwan da suke faruwa domin ganin ya za a kula musu.
A ƙarƙashin gwamnatin nan ta Bola Ahmed Tinubu an samu cece kuce dangane da gudanar da waɗansu ayyuka tsakanin waɗansu hadiman guda biyu har ma ta ci hajimi ɗaya wanda aka cire daga mukaminsa. Ko za a ci gaba da samun wannan cece kuce ko ku akwai tsarin da za su fito da shi su tabbatar da ayyukan su ba su ci karo da juna ba domin kada a kawo rudani cikin ƙasa? Wannan ita ce tambayar da 'yan ƙasa za su ido su ga sakamakonta. Umar Faruku Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruku Musa da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Ramatu Garba Baba za ta gabatar da shiri na gaba.
Wani garin da ake kurba manya da zalla.
Wani gari
bai kai gabas da nisa ba.
Wani gari
bai sanya ja a suna ba.
Wani gari
bai kai arewa hali ba.
Wani garin
ma dalla. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban.
Sunana Mubarak Abdulkarim, wanda aka fi sani da Mr. Fofoti, mawaki a arewacin Nigeria da yake cikin kasar Germany a yanzu.
To bakonmu na yau a cikin shirin kenan.
442 Arewa International.
Fofoti formation ne da ake amfani da shi a kwallo, wanda ni kuma nake amfani da shi a harkan waka domin in ga nayi nasara a abin da na sa a gaba.
Arewa International. Shada mai ganga na gobe yara mai ganga.
A karan farko, yaya da zango a kasar Jamus da ke tarayyar Turai cike da burin yaɗa harshen Hausa.
An bar mu a baya wasu jirgin yaɗa shi ma duniya, mamman shata yayi ya samu nasara a harkan, sannan kuma yau bayan ran shi ba wanda ya ƙara taka wannan hanyar. A mawaƙan arewa wanda ba aikan biki suke yi ba ko kuma harkan siyasa, harkan waƙa ne wannan da kuma yada al'ada ga duniya.
Za a ji yanda ya iya shawo kan manya-manyan ƙalubalen da ya ce ya fuskanta a rayuwa a lokacin da mahaifiyarsa ta kasance mai garkuwa.
Daga Allah na sai uwata ita ce wacce nake ganin duk wani matsala in ya zo min in na fata a ciki ina samun sauki a matsalan, sannan kuma kowane abu ne sai ya warware.
A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, yau muna tare ne da shahararren mawaƙin Najeriya Mr. 442. To Mr. 442 ka dai shigo ƙasar Jamus, kuma wannan za iya cewa shi ne karan farko da za ka shigo ƙasar domin ka nishaɗantar da mutane a wani wasa da kai da ya ja hankalin kowa da kowa, don ba zan ce Hausawa kaɗai ba. Me za a ce ya zafarar da kai ɗaukar wannan matakin?
Ina bin tsari ne na Dr. Mamman Shata, abubuwan da ya riga ya gina a da. A lokacin da Shata ya baro Katsina ne ya shigo a London, har ya shiga America ya je wasa da harshen Hausa ya buga ganga, sannan suka dauki doctorate degree suka bashi, shine da ya dawo ya Shata baban America. For America ta dauki doctorate degree ta baka, kenan ka ci Grammy kenan. So shi yasa ni na zabura na dauko wannan hanyar tafiyan, kuma insha Allah mu kusa cimma burin.
To ya kaji ko kuma ya kaga yanda aka karbe ka anan Jamus da ma Faransa da sauran kasashen Turan da kake zagayawa tun bayan da ka zo?
Da na shigo sai da na je gidan sarkin Hausawa na Europe gaba ɗaya, na je na same shi na gaya mashi ga abin da ya kawo, kuma ya ce zai ba da goyon baya 100% akan wannan harkan tafiyan, sannan kuma yana roƙo ga duka Hausawan da suke Turai ga nan na shigo, Allah ya saka an samu karɓuwa, muka addu'a muka tashi. Ni wannan goyon bayan ma kadai ya ishe ni, ma ya ƙara min ƙarfin gwiwa a harkan tafiyan.
To ga dukkan alamu dai kana jan zaranka, musamman ma a shafukan sada zumunta da irin salon waƙoƙinka. To kafin mu je ga wannan, bari mu zo ɓangaren rikita-rikitar rayuwa. Shin wani yanayi 442 ya taɓa shiga da za ka iya cewa kai ba za ka taɓa iya mantawa da wannan ranar ba?
To gaskiya babban abin da jijjiga ne shi ne wannan abu da muka samu a ƙasar Niger, a yayin da za mu tafi wasa duk wasan da aka yada wakan ne fa organizers suka zo zaniyan za a dauke mu za a kai mu tuare sai ya zama na cewa ba a amfani da katin mu na Nigeria ba passport sai aka mana ce suka ce bara amana na Niger zai fi saukin samun visa da wuri to a yayin yau haka ni ban san laifi bane dan ko kafin haka na shiga Niger na yi wasa a kasa state so kuma na koma na kai kaina har ni amme gudun yin abun ban san cewa abu bane a kasan su illegal Allah ya sa dai zamu zauna a kaso na wata takwas kafin mu samu yancin kanmu durin da period shi ne abu ɗaya da ya rigita na a rayuwa sannan kuma na shiga damuwa sosai wannan darasi ne sosai na rayuwa na ƙara da shi na ilmantu sannan kuma na ƙara kusanci da ubangiji na a lokacin nan sannan na ƙara samu san me mutum ne dan adam ya halin shi
to a wancan lokacin ka ce ka rasa Aminai ɗaya ma daga ciki ana ganin ita ce abokiyar sana'arka Safara'u ya dangantakar ku da Safara'u a yanzu
tunda na fito bata neme ni ba kuma tunda na fito ni ma ban neme ta ba haka muke tafiya amma a wata majiya na ji an ce ta koma sana'an harkar fim
to bari mu duba kuma bangaren waƙoƙinka wanne fi jan hankali musamman ba a shafukan sada zumunta
waƙoƙi biyu da suka fi zage duniya yanzu haka da suke zama talk of the town wanda ba a saki ba verified ita ce za a saki kwanan nan inda nake cewa I must die, everybody wanna snap twice.
I must die, everybody wanna snap twice. She a finger that make her wanna snap twice.
Gaskiya mun gode wa Allah da muka samu mutum kamar Kokotu da zai iya zuwa ya da kike jin shi ban inda yake saboda ya kai arewa inda ya kamata.
So that's how yanda wakan yake ba a riga an sake shi ba shine next single na insha Allah da zan saki verified. So ita kuma wanda aka riga aka saki shine wanda nake cewa arewa international bayan na shigo Paris ne na saki wakan. Nake cewa mafarki na zai tabbata ne a kwana a tashi zai kai nuburi ni dai addu'a na ya zo da wuri
ni dai addu'a na ya zo da wuri in ya zo da wuri ya zo da kudi majiyana ne ke san dukkan gani ya tabbata na zama abun gani turawa da su ne ke san sha'ani suna jin waka na suna shagali arewa da ni na je alfahari da ina kishin da jikin da na je ana ta gani wasu na da wata ana ta rawa wasu na da kiɗi arewa
to bari mu zo fannin iyali shin akwai yiwuwar nan ba da jimawa ba mu ji ana ta rafka guda a ce fofoto ya angwance
eh to gaskiya ba yanzu ba tukunna saboda ni yanzu ban da wacce nake soyayya da ita
to yanzu bari mu dan wasa kwakwalwa idan aka ce kayan kada kade me ke fara zuwa maka kai
ganga
wace kalma kake fara fitawa da zarar ka ji kida idan aka ce tashar gidan radio fa
muryan Amurka ina alfahari da gidan radion muryan Amurka saboda su ne za su taimaka wajen yada wakokin mu a can har America so a samu nomination
lokaci ma ya kure shi ne nan kawai ana yin shi anan kawai a zabje ta fashe kawai sauti na zubata tashi na zubata ni ba na da tantata ba ta kar a daga ta gilligin ne rauniyan mu wanje da bulungu kama a yi rubu waya ne yaya ne sun shasha ta ne waya ne yaya ne sun shasha hawa fada di tabo ne da yawa sun ke ya karbo a kana
Madalla to ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah daya gari bamban a madadin bakon namu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus
arewa da ni za ta yi alfahari dan ina kishin ta duk inda na je ana ta gani wasu na ta faɗi ana ta rawa wasu na ta kiɗi arewa international za ta je wasu ba su so jin rigi ya daga mafarki na yanzu ai ya balaga an fara sani na kasa da kasa
to madalla gaida Ramatu Garba Baba da bakon nata. to ba kamar yadda muka faɗa a baya ba kamar kowanne rana ko ba yau mawdu'an mu guda biyu ne da farko ya kuke kallon yawan hadiman shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu akan yada labarai da suka kai 14 kana menene ra'ayinku game da karar da karamin ministan tsaro Bello Mutawalle ya shigar a gaban kotu akan zargin wasu kafafin yada labarai da bata masa suna sai a shirya a kira mu kan 02-98-685-0 mun samu kira daga jihar Zamfara wane ne a Zamfara Musa bismillah malam na Zamfara bismillah
eh assalamu alaikum
amma wa alaikum assalam
eh kuna magana da Abdullahi Garba daga nan Kwara
oh jihar Kwara to bismillah
eh to gaskiya wannan bayani da aka yi na cewa abin nan matsarban shugaban kasa sun yawa to idan muka duba gaskiya gaskiya ne magana da ake sun yawa a dimman shugaban kasa dan ba a taba yin su a Najeriya irin kusa a ce guda 14 sannan ita shi kanshi koren da anan minista ke yi na cewa wai an fata mishi juna to idan muka duba gaskiya magana da ake yi gaskiya ne dan babu wani matakai na tsaro inda aka doka kuma babu wani mataki na tsaro inda aka doka wanda muka gani yayi daidai a Najeriya duka abubuwa sun tabbare sakotan ma da aka tura shi a abubuwan ba wani shi kuma muka gani ba
to mun gode kwarai da gaske bari mu doki kira daga Zamfara wane ne a Zamfara mun samu kira daga Zamfara to za a kira mu akan 02-98-685-0 a kira mu domin bayyana ra'ayi to muna da wani daga jihar Nasarawa ne ne a Nasarawa
Assalamu alaikum warahmatullahi
amma wa alaikum assalam
kuna magana da Armaya Ubaka aikin yaro aure na murjiya Zamfara
to Armaya muna sauraron ka muna saurarin ka Malam Amriya Armiyawo to da alamar layin Armiyawo baka wasa da yaro layin ka ya katse kana iya sake bugo mana insha Allah zaka same mu domin ka bayyana ra'ayinka kamar yadda muka riga muka gaya muku mawdu'an mu guda biyu ya kuke kallon yawan hadiman shugaban kasa ta fannin yada labarai da suka kai 14 sannan kuma ya kuke ganin karar da karamin ministar ministan tsaro Mutawalle ya shigar gaban kotu akan bata masa suna da wasu kafafin yada labarai suka yi mun samu kira daga Abuja wane ne daga Abuja wane ne daga Abuja assalamu alaikum malam na Abuja samu kira daga jihar Nasarawa wane ne a Nasarawa
Assalamu alaikum sunana Shafale Katin Magaji dan ya Musa a kuma jihar Nasarawa baba ya ku barka da
yi yawa Shafale muna sauraron ka
to baba yakubu gaskiya ka san gaskiyar magana shine shugabannin mu na Najeriya ba sa tausayin talakawan da suka gabe ya kamata ce shugabannin Najeriya wallahi yi tunani su yi nazari su sani cewa talakawa ne suka zabe su da guri ausu ne suka ci wannan kujera ya kamata a kyautata ma talaka amma ya za a yi a ce ka kawo mutane suka aiki su ɗaya ne burin mutum goma sha suna aiki sha ɗaya wanne ne za a tuna shi wanne ne ba za a tuna shi na biyu wannan gwamnan na Zamfara wannan tsara da ya ce wai ya kai gidajen rijiyo haba ya kamata ya muna san shi faɗa ma ya san cewa annabi ya yi bako ya sani
to abin mun gode a Shafale bari mu dauki ma kira daga Niger wanda kuma ba da ra'ayi za wani ne a Niger
assalamu alaikum baba yakubu makeri
amin wa alaikum salam
kuma mala ali shugaban kullum murya arewa dogon duki a cikin jamhuriyar Niger to abinda alauri ya ga saulan mauludi bude kun ka bada don kwana ko ne waje shugaban kasa da an kike kaman makaraban sun ya goma shahudi ya kamata ne a kace majalisa ai shawara a gani abinda ya kamata a doka fiskan shi kushi ko ga ne to an yi zargin shi kini da kun san magana fiye ta kai abin da mutum bai babba a so a jirgin su duniya a ce mutum ya kasa na gode mu da America umma mala ali gode
kure da gaske umma mala ali bari mu kada zuwa jihar Yobe wane ne a Yobe
assalamu alaikum sunana Gambo Barau Fataskum
to malam Gambo muna sarin ka
Gaske shawara da zan ba wa shugaban kasa wannan abu bai yi tsari ba wannan hadimai har gurutun guda kusan goma don haka wannan ba daidai ba ne ya kamata dai a yi abu na hankali a na tunani saboda shi kudin kasa ba za a yi ta raba mutane ne kamar na sadaka ba haƙƙi ne ya kamata a ce guda ɗaya ko biyu amma mutum guda goma sha kudin da za a ba su da ɗawainiyarsu da za a yi aiki ba daidai ba ne da fatan Allah Ubangiji
to mun gode ƙwarai da gaske malam Gambo Barau Fataskum bari mu je Adamawa wane ne Adamawa
sunana malam Muhammad daga Adamawa da karamar hukumar Ganye wato wannan abin da suka dauka ba mu yi mamaki ba mutanen da suke yin jirgin kudin miliyan 10,000 masu sayi motar hawa don sun dauki mutane 13 a kwana tashi za su iya daukan mutum 130 ma ke ko maganan bangaren matawalle ai da ma aka baki ya kamata sai da matawalle tuntuni yana gidan kurkuku saboda zargin da yake kansa amma da yake aka baki dama har yanzu shi ma yana iya kai taron wata kafar jarida ko kafar rediyo ya kamata sai tuntuni yana gidan kurkuku ai saboda bada kalan da ya dama wa bakiyar Zamfara fatan ku tashi lafiya mun gode baba
yawa to wannan ra'ayin ka ne mu ma mun gode ƙwarai da gaske sai gobe insha Allah da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
kasai Ukraine ta faɗa yau talata cewa ta kai hari da asuba a wasu wuraren adana rasasai a yankin Bryansk na Russia harin da bangarorin da ke gaba da juna suka ce a karan farko ya hada da harba makamai masu linzami masu cin dogon zango girar ballistic da Amurka ta bata bangarorin biyu sun yi takaddama kan ingancin harin wanda ya zo kwanaki biyu bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya sauya manufofin Amurka tare da amincewa da a yi amfani da makamai masu linzami masu cin dogon zango yayin da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ta kai kwanaki 1,000. Kasar China ta faɗa a yau talata cewa za ta aike da dakaru zuwa kasar Pakistan a ƙarshen wannan watan domin atisayin soja na haɗin gwiwa na yaƙi da ta'addanci karo na farko a cikin shekaru 5 domin inganta haɗin gwiwa a fannin tsaro da makwabciyarta da ke kudancin Asiya kuma ƙawaye na kud-da-kud. Sanarwar ta biyo bayan rahotanni da ke cewa Beijing na ƙoƙarin ganin Islamabad ta ba ma jami'an tsaronta damar kare dubban 'yan China da ke aiki a Pakistan.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Fiona Wamai wacce ta shirya ta kuma bada umarni da ma injiniyanmu na wannan dare Mr. Carl Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin sama amin wassalamu